Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A ƙarshen makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a nan Amurka da ake kira Zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara. Za ku ji yadda taron ya kaya. Sannan za ku ji abin da shugaban Amurka Joe Biden ya ce bayan da rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya mutu wani hatsarin jirgin sama a ranar Laraba. Waɗannan batutuwa na daga cikin abubuwan da shirin na Duniyar Amurka na wannan mako zai nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira Zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara. Taken taron na bana shine yadda 'yan Najeriya mazauna Amurka za su ba da gudunmawa wajen gina ƙasarsu. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande, wanda ɗan yankin arewacin Najeriya ne, shi ne baƙo na musamman da ya jawabi a wannan taro, inda ya tsokaci kan hanyoyin da wannan ƙungiya za ta iya tallafawa Najeriya don ta samu ci gaba.
Na ɗauki abubuwa uku da nake ganin suna da muhimmanci ainun. Na farko shi ne taimakawa a kan zaman lafiya, domin rigingimu sun yawa a arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Abu na biyu shi ne ilimi. Ilimi babu abinda zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi. Ya kamata a inganta taimakon mutane su samu ilimi. To akwai abu na uku shi ne tattalin arziki, ko musamman samanma mutane abin yi. To hanyoyin haka suna da yawa, amma dai a arewa inganta gona, aikin noma yana da muhimmanci.
Shugaban ƙungiyar ta Zumunta Sunday Bitrus, wanda shi ne shugaban mafi ƙarancin shekaru da ya jagoranci wannan ƙungiya, ya yi ƙarin haske kan dalilin da ya sa suka zaɓi taken na bana.
Abin da ya sa muka zaɓi wannan taken, saboda muka cewa kamata mu ci gaba da ba da gudunmawa a Najeriya, saboda mun ga cewa mutane suna nan a nan Amurka suna aiki, suna samun kuɗi, wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su taimaka wa mutane ba. Wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne, wani lokaci sha'anin basira ne wanda suka sani na ayyukan nasu, kamar ta wurin na'urorin kwamfuta. Akwai wanda suka taka rawar gani a nan Amurka kuma suna nufin su ba da irin wayannan ilimin a Najeriya, amma ba su samu wannan zarafin ba.
To cimma manufa ta taimakawa babbar ƙasa kamar Najeriya mai ƙabilu da mabiya addinai daban-daban, kan ci nasara ne kadai idan akwai haɗin kai a tsakanin mutanen da suka fito daga ƙasar, kamar yadda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Ali Mustapha Sokoto, wanda shi ne shugaban wannan ƙungiya na farko, ya ce
shekarar 1991 lokacin da muka kafa Zumunta a nan Amerika, akwai ƙungiyoyi da yawa na Najeriya, akwai na Inyamurai, akwai na Yarbawa, hatta ita arewa lokacin a Yarbawa take faca-faca-faca, akwai ƙungiyar Sakkwatawa, akwai 'yan Filato, akwai 'yan Kogi, 'yan Kwara. Sai mu ga cewa in ana mitin kowa zai je can ya ɗan mitin ɗin shi, ba a san abin da yake faruwa. Sai muka ce to arewa nan fa tana da tarihi, tana da muhimmanci a cikin Najeriya, kuma yanki ne haɗaɗɗe, me yasa ba za mu kafa ƙungiya da za ta haɗa kan kowa da kowa ba? Mutane suna ci gaba da 'yan ƙungiyoyinsu na jihohi, amma wannan ta zama kamar lema.
To wannan kenan. To a ranar Laraba ne rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya mutu a wani hatsarin jirgi da ya faɗi a yankin Rasha. Bayanai daga hukumomin Rasha sun ce akwai sunan Prigozhin a jerin sunayen fasinja da ke cikin jirgin. Sojojin hayar Wagner sun taimaka wa dakarun Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Asali ma sun taka gagarumin rawa wajen faɗin da ya ba Rasha damar karɓe yankin Bakhmut kamar yadda take ikirari. To sai dai a watan Yuni da ya gabata, shugaban sojojin hayan na Wagner Prigozhin ya yi wani bore da ya sa suka sa ƙafar wando ɗaya da shugabannin dakarun Rashar, boren da bai nasara ba, sai dai ya nuna ɓaraka tsakanin Rashar da sojojin hayan na Wagner da ke ta yaƙi. duk da cewa an cimma wata matsaya ta sulhu tsakaninsa da sojojin na Rasha tun daga lokacin da Prigozhin yake takaita bayyana kansa a bainar jama'a. Gudun kada wani abu ya same shi. Shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya sha yin gargadi ga Prigozhin kan ya dauki matakan kare kansa, ya ce bai yi mamaki ba da ya samu labarin mutuwar Prigozhin. Da manema labarai suka tambayi Biden ko yana ganin akwai hannun shugaban Rasha Vladimir Putin a mutuwar Prigozhin, sai ya ce abubuwan da kan faru a Rasha waɗanda babu hannun Putin a ciki ba su da yawa, amma dai ba ni da cikakkun bayanai da zan ba da amsa. To, wannan lamari na faruwa ne yayin da ya rage sa'o'i kaɗan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya miƙa kansa ga hukumomin jihar Georgia, inda aka tuhume shi da laifin yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar, zargin da Trump ya sha musantawa a lokacin. A farkon makon nan dai masu taimaka alƙali a shari'a suka ce Trump da wasu makarrabansa 18 sun keta doka da suka yi yunkurin neman ƙuri'u taɓa rauniyar hanya don su nuna su suka lashe zaben shugaban ƙasa a jihar ta Georgia a shekarar 2020 daga cikin makarraban nasa da ake tuhuma har da lauyansa Rudy Giuliani, wanda tun a ranar Laraba ya miƙa kansa gabanin wa'adin ranar Juma'a da hukumomin jihar ta Georgia suka ba su don su miƙa kansu. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Ayunibi da Aisha Ma'azu, sai kuma Des da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.